Tamam.
Masauro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Kwadirin Rahma. Shirin da yakan karbi tambayoyinku domin isar da su ga Shehin Malami Dr. Muhammad Sani Umari Jalemo. Babban malami a tsangiyar nazarin addinin Islam da ke Jami'ar Bayero ta Kano, inda yakan amsa fatoyin naku. Shirin da yakan zo muku daga nan Rahma Radio Farincin Al'umma mai shirye-shirye akan mita 97.3 Zangon FM. Akan aiko da tambayoyi ne a hanyoyi kamar haka. Na farko, ana rubuto sako na text message kenan akan 0807 578 9874, wato 0807 578 9874, ko kuma a rubuto tambaya ta adireshin yanar gizo a fatoyinrahma@yahoo.com. haka zalika, za a iya aiko da tambayoyin a dandalin nan na zumunta na Facebook a fatoyinrahma. Muna ƙara tunatar da masu rubuto tambaya cewa a tabbata an rubuto tambaya mai ma'ana, sannan kuma a rubuta suna a ƙarshen kowace tambaya. A madadin hukumar Rahma Radio Farincin Al'umma, muke yi wa Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangiyar nazarin addinin Islam da ke Jami'ar Bayero ta Kano, barka da zuwa wannan shiri. To, kai sai, kamar yadda yake al'adar shirin, za mu ba malam dama domin a yi shimfiɗa. Kan kallon bismillah.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أمام سورة رمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأينا جي مكفار مغانا أكن أبن دي شاكو ليا تنزا مكمل أبن دي رجي أكن ونم بتو منفد جيوا أكو سفو في ودن دا كي قرن أغا dabban layya bata sifantu da ɗaya daga cikin su ba, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a cikin hadisin Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anha. To, kuma akwai sifofi na kamala, wato akwai sifa ta kamala a ce dabba tana da su. To, dabba bayan ta zama lafiyayya, to yana da kyau kuma ta zama dabba ce kosassa, wato ba dabba ce wacce take mai rama ba, ko da kuwa ramar bata bayyana ba, zama dabba ce mai kosasshiya sosai. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi layya, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, ya yi layya da raguna biyu waɗanda suke ƙosassu, raguna biyu waɗanda suke ƙosassu. Don haka ana buƙatar ya zama dabba ce ƙosassa. Imam Shafi'i an ce ya yi hujja da faɗar Allah ta'ala da yake cewa man yu'azzim sha'airallahi fa inna min taqwal qulub, wanda duk ya girmama abubuwan bauta na Allah, to wannan yana daga cikin tsoron Allah na zuciya. Yace girmamawa anan daga cikin abin da zai shiga cikin girmama sha'airallah, akwai dabban layya ta zama babba ce, kosasshiya ce, mai nama ce. Don haka kuma sahabbai sun kasance sukan daure dabbar su ta layya, su ba ta abinci ta ci har ta girma, ta koshi sosai, ta yi kitse, ta yi nama sosai. Kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Umama ibn Sahal, da yake cewa mun kasance a Madina muna daure dabbobinmu domin su, dabbobin layyanmu domin su koshi, su yi girma, su yi kitse, kuma musulmi sun kasance suna yin wannan. Don haka yana daga cikin abin da ake bukata, sannan yana daga cikin sifa ta kamala har ila yau. In zai yiwu dabbar ta zama farace. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi layya da raguna waɗanda suke farare. In ba a samu fara ba, to kowace launi za a iya yi da ita, amma inda za a samu farar dabba, to wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi layya da shi. Sannan ana buƙatar dabbar, wato, ta kasance kamar yadda muka ce daga bahimatul an'am, raƙuma ko shanu ko kuma ƙananan dabbobi, waɗannan muka ce da su ake layya. To, a cikinsu wacce ce tafi wata? Wato, raƙumi ne ya fi sannan saniya, sannan ƙaramar dabba, ko kuma a'a, ƙaramar dabba ce tafi manyan dabbobin. A gurin wasu malamai waɗanda su suke ganin abin da ake dubawa shine yawan nama da za a samu, to suna cewa raƙuma ne farko, sannan shanu, sannan ƙananan dabbobi. Wasu malaman su suna jeranta abin a irin wannan tsari, cewa a fara samun, wato, wanda ya yi layya da raƙumi ya fi wanda ya yi layya da sa, wanda ya yi layya da sa ya fi wanda ya yi layya da ƙaramar dabba. suna kuma yin hujja da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake maganar wanda zai samu ko zuwa sallar juma'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yaje a sa'a ta farko to zai zama kamar wanda ya yayi layya ko ya kusanci Allah ta hanyar yanka raƙumi, wanda yaje a sa'a ta biyu kuma kamar wanda ya yanka sa, wanda yaje a sa'a ta uku kamar wanda ya yanka wato rago. Suka ce kaga wanda yaje a sa'a ta farko an fadi cewa shi yafi samun kaso mafi tsoka na lada, sai kuma aka ce kamar wanda ya yanka raƙumi, sannan mai sa'a ta biyu aka ce kamar wanda ya yanka sa, sannan mai sa'a ta uku aka ce kamar wanda ya yanka kamar wanda ya yayi layya da karamar dabba. Suka ce to kaga anan ya nuna kenan raƙumi shine gaba, sannan saniya ko sa, sannan kuma wato rago. To amma wasu yawa sannan suka yi hujja da hadisin Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyur riqabi afdal, ayyur riqabi afdal, wace wani bawa ne da in ta yanta shi fulada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha, wato bawan da yake yafi tsada kuma yafi daraja a gurin abinnan masu shi. Kace to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bawan da yafi tsada kuma yafi kima a gurin masu shi, shi yafi lada idan an saye shi an yanta. Kace to kaga kenan dabbar da tafi tsada, babu shakka kuma babbar dabba tafi karamar dabba tsada, haka ya kamata ya zama ita ce tafi lada. To amma a gurin wasu malikiya, musamman a gurin wasu malamai kamar Imam Malik, shi yana ganin abinda ake la'akari da shi shine zaƙin nama, daɗin nama, don haka kaga karamar dabba ita ce gaba a daɗin nama, sannan mai bai mata ita ce abin nan shanu, sannan kuma raƙuma su zo da ƙarshe. Don haka shi ya juya abin ne akan yadda malaman farko suka faɗa, shi yana ganin a fara da karamar dabba saboda naman ta yafi daɗi. To suka ce sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da karamar dabba yayi ba wai dan baya da yadda zai samu raƙuman bane, ba kuma dan baya da yadda zai samu shanu bane, amma kuma muka ga cewa yayi da karamar dabba, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana zaben masa abin da yafi daraja ne, ba zai yi ba shi ya zamana yayi ya riƙa yin layya da kananan dabbobi tare da cewa manyan dabbobin sun fi lada. To tunda har Allah ya zaba masa kananan dabbobi su zama su ne abin layyarsa, wannan ya nuna fifikon su akan sauran. Babu shakka wanda yayi layya da karamar dabba yafi wato samun dacewa da irin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin alayyarsa, shine samun yanka karamar dabba. Wannan magana ta Imam Malik ta samu karfinta ne daga kasancewar haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen layyarsa, abinda ya zaba yayi layya da shi shine kafshai ne, kamar yadda ya zo cewa raƙuma ne yayi layyar da su, abin afwan yayi layya da raguna ba raƙuma ba. To saboda haka wannan shi zai fi zama ra'ayi mafi ƙarfi cikin ra'ayoyi biyu da malamai suka tattauna akan su. Sannan kuma ita wannan dabba ta layya ana yanka ta ne bayan sallah, wato bayan liman ya yi sallar idi, bayan gama sallar idi. To sai dai ana yankawa ne bayan liman ya yanka tashi ko kuwa sallar ake la'akari da ita. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabbata a cikin hadisai da dama da aka rawaito daga wajensa cewa kamar hadisin Al-Bara ibn Azib, kamar hadisin Anas ibn Malik da sauransu, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya yanka kafin sallah to wannan ya yanka dan kansa ne, man zabaha qabla as-salati fa innama zabaha li nafsihi, wanda ya yanka kafin sallah ya yanka wannan nama ne dai kawai ya yanka wa kansa, wanda kuma ya yanka bayan sallah faqad tamma nusukuhu, ya yi abin nan dinsa, wato yankansa ya yi, layyarsa ta cika. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sallah, ya kuma ce duk wanda ya yanka kafin sallah to wannan bai yi ba, wanda ya yanka kuma bayan sallah wannan shine ya yanka layya. A wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya yanka kafin sallah man zabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha, wanda ya yanka kafin sallah to in yana da wata dabbar bayan an yi sallah ya saki yankawa, don waccan ta zama nama, in baya da ita shikenan, kuma layya dai ta kuɓuce masa, sai dai za a ci nama a gidansa. Wanda ya yanka kuma bayan sallah wannan shi ya dace da sunnan mu, shi ya dace da sunnan mu faqad asaba sunnatana shi ya dace da sunnan mu don haka lokacin yanka din shine bayan sallah sai dai bayan liman yayi yanka ko kuma koda liman bai yanka nashi ba to anan akwai malaman da suke ganin sai liman yayi yanka nashi sannan sauran mutane za su yanka ko wanda suke ganin a abinda ake la'akari shine sallah din ba wai yankan liman ba don zai yiwu ya zama a shekarar ma liman baya da abin yin layya dan ba sharadi bane duk shekara dole liman yayi yanka na gashi nan ya tabbata cewa Abubakar da Umar sukan zama shekara ta zo ba su yi layya ba kaga kuma a lokacin su da khalifofi su suke jagorancin sallah din Abubakar zamanin sa shi yake jagorancin sallar idi Umar zamanin sa shi yake jagorancin sallar idi kuma za a zo ayi sallar idi ba su yi yanka ba to musulmi ba su yi ba kenan su da liman bai yi ba a'a to shi kaga ba yankan ake duba ba sallar ake duba wannan magana ita ce tafi zama daidai cikin maganganun da malamai suka yi don haka indai aka yi sallah shikenan waɗanda suke a garin da ba su da sallar idi duk da cewa yanzu dai zai wahala a ce akwai wani gari na musulmi ba a sallar idi to da a ce za a kaddara an samu wani gurin da ba a sallar idi to sai a yi la'akari da lokacin da inda a ce za a yi sallar idi din a lokacin an yi an gama tunda sallar idi tana farawa ne daga lokacin da sallar walaha take farawa wato bayan rana ta hudu ta dan daga ta yi haske to daga lokacin ake sallar idi to in dai har lokacin yayi to shikenan mutum zai iya yanka ko da kuwa babu sallar idi a garin babu liman babu wani abu saboda wannan shine lokacin yanka din kuma yana farawa daga wannan lokacin ranar 10 ga wata bayan liman yayi sallah ya sallame har zuwa karshen ayyamut tashrik ayyamut tashrik sune kwana na 11 na 12 na 13 zuwa karshen ayyamut tashrik wato zuwa kwana na 13 wanda ya gaggauta yin layyarsa babu shakka ya shiga cikin fadar Allah ta'ala da yake cewa wasari'u ila magfirati min rabbikum yayi gaggawa zuwa ga aikata aikin alkhairi wanda bai samu ya yanka ba a ranar ya yanka a kashe gari tayi kuma yankan nan za a iya yin shi da rana za a iya yin shi da daddare ba sharadi bane ba wata hujja da tace idan rana ta fadi ba za a yanka ba sai kai kashe gari ko rana ta fadi za a iya yanka a kashe gari za a iya yi har zuwa karshen faduwar rana ta ranar 13 da zarar rana ta fada a wannan kwana na 13 na Zulhijja to shikenan lokacin yanka kuma ya kare wannan dabba da za a yanka mutum na da yana da dama ya ci a ciki ya rabar ya kuma ajiye wato yana da dama ya ci wani bangare yana da dama ya rabu ya bada wani bangare yana da dama ya ajiye kuma abin da yake so ya ajiye Allah ta'ala yana cewa kulu minha wa atimul ba'is al faqir ku ci daga ciki ku ciyar da wa talakawa waɗanda suke mabukata a farko ko shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai kada wani ya kuskure ya ajiye naman layyarsa don haka a cinye a rabar wata shekarar da ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye suka ce ya rasulullahi za a yi kamar bara ne wato bana ma ba ajiya nabi ya ce a bana ku ci at'imu wa abinan kulu wa at'imu wa dakhilu ku ciyar kuma ku ajiye ce saboda bara akwai wahala wato akwai bukata abinci mutane suna cikin bukata don haka ya ce ka a yi ajiya duk wanda ya samu ya layya ya rabawa mutane domin a yaki wannan wahalar da ake ciki to amma bana akwai yalwa don haka babu batun a hana mutane ajiyewa saboda haka mutum na iya raba namansa layyan namansa wato naman layyansa gida uku ya ci wani bangare ya bayar da wani bangare kuma ya ajiye baya daga cikin koyarwa ta musulunci cire wasu bangarori na dabban layya aje a aje shekara a ce ba za a ci ba kuma inda za su aje jela ko aje a ce a kici saboda sai wata ranar cika ciki ko wani abu wannan duk al'ada ce gargajiya ce baya daga cikin abinda musulunci ya koyar babu wani littafi daya daga cikin littafin musulunci da muke karantawa da ya yi wannan bayani babu kuma wani hadisi da aka samu na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi irin wannan bayani al'ada ce ta mutane kawai in an kara wasu aqidu a ciki na cewa ko idan an rataye ta ko za ta kare mutum ko za ta yi masa wani abu wannan ya zama aqida ce mai muni kwarai da gaske sannan kuma ba a yadda a ciri wani abu daga cikin layya ba a biya mahauci da shi to mahaucin da ya zo ya yi yanka ko ya yi fida to ba a biyan shi daga cikin abin layya domin abin layya an yanka shi ne don Allah ya zama abu ne da aka bayar da shi dan Allah, to bai kamata a saida wani bangare na jikinsa ba. Sayarwa ce ka biya mai aiki daga jikinsa, wannan bai halatta ba, kamar yadda ka san ba za ka dauki zakka ka sayar ba, to haka nan ba za ka taba wani abu na jikin namar layya da sunan ka biya wani jingar da kuka yi ko kuma ka sayar masa ba. Amma kana iya biyan shi, sannan kuma in ka ga dama ka taimaka masa da nama, in kana ganin zaka yi haka, wannan babu laifi. Amma da sharadin ya zama ka biya shi da wani kuɗi can daban ba daga cikin layyar ba. To wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya shafi layya da kuma abin da ake yi da naman da kuma lokacin da ake yanka ta. Allah ta'ala ya samu dace, Allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu na ƙwarai.
Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi. Malam, tambaya ta farko, san ban sani ba ko bai riski shirin na ya gabata ba, yake cewa menene hakikanin hukuncin layya a musulunci?
To kamar yadda muka ce, hukuncin layya wato sunna ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ma wannan al'umma. Wasu malamai suna cewa wajibi ce, amma mafi yawancin malamai suna cewa ba wajibi bace, sunna ce. Idan mutum yayi yana da falalar wanda wato ladan wanda ya aikin yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan bai yi ba to ba a kiran shi mai laifi, kamar yadda ya tabbata a cikin musannaf na Abdul Razzaq da kuma Sunan al-Kubra na Baihaqi daga Abu Suraiha, yake cewa ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa innahuma la yuzahiyan, naga Abu Bakar da Umar kuma ba sa yin layya. Abu Mas'ud al-Ansari shi ma sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ya halarci yakin Badar, yake cewa nakan bar layya duk da ina da ikon da zan yi, domin kada makotana su zaci cewa wajibi ne a kaina. Kaga a shikenan sahabbai sun fahimci cewa ita layya ba wajibi ba ce, zaka duk wata fahimtar kuma da ta saba wa tasu babu shakka wannan fahimtar kuskure ce, ko da kuwa wanda daga cikin malamai ya ambace ta, domin sahabbai sun yi ijma'i akan cewa layya ba wajibi ba ce. Daga cikin sahabban da suka ga haka akwai Abu Bakar, akwai Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Saboda haka layya ba wajibi ba ce, amma abu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta. Akwai abin da ya kamata mutane su sani, akwai hadisai da ake jinginawa Annabi sallallahu alaihi wasallam na falalan layya, cewa mutum in yayi layya akan abin layyarsa ne zai ketare siradi ranar gobe kiyama, zai hau dabban layyarsa, wannan duk ba gaskiya bane. Babu wani hadisi kwara ɗaya tak da ya inganta a cikin falalan layya, kamar yadda Abu Bakar ibn al-Arabi radiyallahu rahimahullahu ta'ala ya ambata da sauran malamai. Babu wani hadisi kwara ɗaya da ya magana akan falalan layya, cewa in mutum yayi layya ga ladan da ake bashi, sai dai kawai mun san cewa duk abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi a littafinsa ko akan harshen Annabinsa sallallahu alaihi wasallam, to aiki ne kwarai ko mutum yana da lada, sai dai kebance wani lada na musamman a ce ko zai hau dabbar sai ya ketare siradi da ita. Wannan duk hadisai ne wanda ba ɗaya da ya inganta ciki.
Malam Muhammad Rabi'u Mashkuri yake cewa menene ingancin maganar da ake cewa ana so mutum ya fara cin hantar abin da ya laye da shi bayan yana daga sallar Idi,
ya ci daga abin da ya laye da su, ba wai sai hanta ba. Wataƙila da shi mai tambayar ko masu mutane suna ambata hanta, wataƙila da ita ke da saukin a gasa maka nan da nan ka ci, amma ba ci aka yi sai hanta ba, ci aka yi ya ci wani bangare na abin layyarsa. Abin da ake faɗa a nan shi ne sunna a idin azumi, nan gama azumi to kafin ka fita ka ci wani abu, domin a lokacin so ake a yadda cewa ranar sallah ce, ba ranar idi ba ranar azumi ba, saboda haka ake so ka ci dabino kafin ka fita. Ita kuma sallar layya, tunda za ka yanka abin layya, ake so ka je ka yi sallah ka dawo ka fara ci daga abin layya, ka ci aka yi ka fara ci daga abin layya, ba keɓance maka hanta ba ko huhu ko kitse ko wani abu, so haka duk abin da ya samu dai kawai ka ci daga ciki. Wannan sunna ce ba ya tabbata a musulunci ba.
Malam, idan ina yin aikin lada sai shakku ya shiga zuciyata na dinga ganin kamar ba dan Allah nake ba, shin wani mataki ya kamata na ɗauka? Wannan shine tambayar Mustafa Abdullahi.
To shedan ne yake kokarin ya lalata maka aiki ko kuma ya sa maka wani shakku da waswasi har ka ji cewa ma ka daina aiki. Wannan tsakaninka da Allah ka san kai dan me kai, dan shedan ya zo ya ce da kai kana yi ba dan Allah ba, ya sa maka wannan waswasan a zuciya, kai watsi da shi, ka kai watsi da shi ka ci gaba da aikin ka kakka dauki wannan wasu wasan da wata da wani muhimmanci har ya dakilar da kai hana ka ci gaba da aikin alkhairi saboda koda wannan wasu wasan yazo maka kawai kai briska manta da shi ka ci gaba da aikin ka shedan ne yake kokarin ya kawo maka rudani har ya sa ka ma ka daina yin aikin alkhairi din da kuma haka yake so kaga in ka daina ya ci nasara ya samu abin da yake bukata a wajenka don haka ka kunyata shi ka ci gaba da aikin da kake tunda kai dai a tsakaninka da Allah kasancewa dan Allah kai
wanda yake cewa ya kama ya shin ya halatta a sauke mamba shi alqur'ani da niyyar nema masa gafara daga sani
nema gafara shine ta ce Allah ta'ala ya gafarta masa wanda zai na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman waɗanda suka zo daga bayan su cewa suke Allah ka ne kai mana gafara kai wa ɗan uwan mu gafara don haka neman gafara shine kace Allah ka gafarta ma Allahumma ighfir li fulan Allahumma arhamhu Allahumma wassi qabrahu Allahumma nawwir zarihahu to addu'a dai da zaka yi masa Allah ya masa gafara ya yafe masa ya kyautata bayan sa ya kyautata rayuwarsa ta lahira wannan ita ce addu'ar neman gafara amma in karanta qur'ani wannan baka ce baka yi addu'a ba tukunna karanta qur'ani wannan ba shine addu'ar ba laifi kai akan karan kanka in ka gama karatun alqur'ani sawa'un ka karanta izu 1 ne ko izu 10 ko izu 30 kuma ka sauke kai addu'a kai tawassuli da wannan aikin naka da cewa Allah ta'ala ya gafarta mu wane ya ji kan wane ya yi masa rahama wannan yana daga cikin tawassuli da kyawawan ayyuka amma shi karatun Qur'ani wani ibada ce tsakaninka da ubangijinka ba wai shi mamacin ne ya kaiwa ibadar ba ka bautawa Allah ne da karatun Al-Qur'ani wanda duk ya bautawa Allah da wani aiki da Allah ta'ala ya shar'anta masa to yana da damar ya yi tawassuli ya kama kafa da wannan aikin bayan ya gama ibadar bayan ya gama yin ta dan Allah ya ce Allah ta'ala abin nan da nayi dan kai Allah ka gafarta mu mun sha jin hadisin mutane uku da suka shiga cikin kogo dutse ya rufe su kowannen su yayi tawassuli da wani aiki da yayi lokacin da yake aikin ma bai san zai yi tawassuli da shi ba bai san akwai ranar da zai buƙaci yin tawassuli da aikin ba to haka lokacin da ka zauna kana karatun Qur'ani ka dauka cewa wani kake karanta Qur'ani ka dauka ibada ce kake yi wa Allah ta'ala bayan ka gama ibada to sai ka roki Allah da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin Ibrahim ibn Husayn da Imam at-Tirmidhi ya rawaito yana cewa iqra'u al-Qur'ana was'alullaha bihi ku karanta al-Qur'ani ku roki Allah da al-Qur'ani karanta in ka gama kai addu'a kuma bayan karanta alqur'ani ya ubangiji wannan ibada da ne karatun nan da ne ya ubangiji kuma ka san cewa dan kai ne shi ya ubangiji ya Allah kai mun kaza kai mun kaza kai mun kaza daga cikin ka nemawa mamacinka gafara da kake so ka nema masa amma shi kawai ka zauna kawai kai ta karanta alqur'ani da sunan wani wannan baya daga cikin neman gafara wataƙila ma ka tsayar da wata hujja a kansa kila a cikin alqur'ani akwai abubuwa da yawa da ya ketare a rayuwarsa bai aiki da su kuma kana karantawa mala'iku suna cewa to kai yanzu ba ka ji ana fadar kaza ba ana karar kaza ana kai aiki da shi kaga ya zama maimakon ya bada natijar da kai kake so ya bada akasanta saboda haka zaka iya karanta alqur'ani tsakaninka da ubangiji a matsayin ibada kamar yadda kake sallah gare shi kamar yadda kake sadaka gare shi kai tawassuli Allah ta'ala ya gafarta mu wani mamacinka amma ka sani sai kayi addu'ar Allah ka gafarta mu wani Allah kai mu wani rahama Allah ka ji kan wani wannan ita ce addu'ar da zaka yi bayan ka gama karatun Qur'ani amma ba wai shi karatun Qur'ani ne zaka yi ya bi shi yayi masa abin da kai kike bukata yayi masa ba
Mustafa ya hayadi san da yake cewa yaya iddar matar da take da aka saka tana da ciki kwantacce take
misali to menene maganar kwantaccen ciki wannan maganar kwantaccen ciki wani abu ne da a likitance wani abu ne da ya tabbata a da can ma malamai akwai wanda suka ja a kan wannan kuma daga baya shi kansa su kansu likitoci sun tabbatar da cewa mace ko dai ta zama tana da ciki ko ba ta da ciki sannan ciki yana wuce abin nan waɗannan kwanaki ko watanni da Allah ta'ala ya nuna shi ne na ɗaukan ciki a baya can irin su Ibn Hazm sun ja a kan wannan cewa wasu suna cewa ciki ya yi shekara uku wani ma fiye da haka wani ƙasa da haka su Ibn Hazm sun ja a kan wannan cewa ba gaskiya ba ne an samu kissoshi da aka rika bayarwa a ce kamar wane an yi cikinsa ya shekara uku kamar a ce Muhammad ibn Ajlan mutumin Madina ne Imam Malik ya ce mahaifiyarsa ta yi cikinsa shekara uku wannan a wancan lokacin ba ya da za a gane ba a da kwarewa ta likitanci da kayan na'urorin aune-aune za a gane cewa cikin ne ko ba cikin bane. Akwai wahami, akwai wani abu da yake shiga kwalwar ko zuciyar mace, kawai ta rika dauka tana da ciki, shikenan kuma sai a yadda cewa tana da ciki, ganin cewa jininta ya tsaya baya zuwa, kuma ta rika jin ko wani kabe-kabe a cikin ta, shikenan sai a dauka wani ciki ne, wani kwantacce ne. Daga baya kuma ta samu cikin gaske din, ta zo ta haihu, sai a ce wannan kwantaccen cikin ne ta haifa. Wannan ba gaskiya bane, kuma likitoci masu tabbatar da cewa wani zaman ciki ya kwanta har yayi shekara 1 2 3 duk ba a haife shi ba, wannan abu ne wanda ya sabawa abin da yake faruwa. Saboda haka babu magana wani kwantaccen ciki, in har tana jin tana jiye, kawai ayi mata scanning a gwada ta a gani da cikin ko babu. In an ce da cikin, to tabbas in an ga cikin, wani lokaci za a rika ganin wani hududin abu a cikin ta, azo ta dauka dani karshe, kuma inda za a yi tiyata sai a ga cewa wani wata tsokan nama ce ta fito ko wani abu ne ya taru a gurin, ake gani in an yi scanning kamar da kuma karshe ba dan bane. Saboda haka wannan likitanci zai tabbatar, amma ba wani abin da mace mai ciki idda ta wa ulatu al-ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna, Allah ya ce mata masu ciki idda su shine su haifi abin da yake cikin su, idda matan da take da ciki shine randa ta haihu shine iddarta. Haka in har ba ciki ne da ita ba an sake ta, amma tana da wani wahami cewa wai ita tana da kwantaccen ciki, da dai ayi bincike ayi aune-aune a tabbatar da tana da ciki ko ba ta ciki. In ba ta da ciki shikenan, kuma ya zama na jini ba zuwa, sai ta yi idda da watanni, saboda ta wata uku shine iddarta.
Malam ne ce menene hukuncin wanda ya riga yayi ihrami a inda ba ana ake yi ba tun a shekarun baya, kamar a Jidda, Muhammad Sani daga Jami'ar Bayero.
To galibi a wani lokaci alhazamu sukan yi ihrami a Jidda, saboda wasu daga cikin malamai suna nace musu akan cewa wannan gurin ihrami ne, mutumin da yayi aiki bisa fatawa ya yi fatawa ne, yana kuma zaton wanda ya tambaya din fi sabilillahi abinda zai ga masa haka din yake. To in yayi abu ba a cewa Allah zai kama shi da wannan, saboda abinda Allah ya ce masa cewa yi fasalu ala zikri in kuntum la ta'lam, ku yi tambaya in ba ku sani ba. To ya bi wannan doka da Ubangiji ta Allah ya dora a masa, ya yi tambaya din. To koda kuwa malami zai yi ba daidai ba, ko ya faɗi kuskure, ko kuma ya yi ganganci a nan, Allah ta'ala ba zai kama mai tambayar ba, tunda shi ya sauke nauyin da yake kansa, ya yi tambaya. Shi wanda aka tambaya ne ko dai bisa kuskure, shi wanda shi ma Allah ba zai kama shi da kuskure ba, ko bisa ijtihadi, wanda shi ma Allah ba zai kama shi da ijtihadi ba, ko kuma bisa danganci, wanda abin zai kare a kansa, ba zai shafi na bayansa ba. Kamar limamin da zai zo ya yi sallah ne ga jama'a mutane baya da tsarki, ba zai shafi sallar mutanen da suke bayansa ba, shi kadai sallarsa za ta samu matsala. Amma wanda suka yi sallah a bayansa, su wannan sallar su tayi ba a kuma cewa su saki sallah, ko da kuwa daga baya za su fahimci cewa limamin nan ashe baya da tsarki, sanda yake jan su sallah, ba za a ce su saki sallar su ta baya ba, su wacce suka yi tayi. To haka nan malamin da zai fatawa ga mutum bayan ya mutumin ya amince masa, ya yarda cewa abin da zai ya san yana da ilimin, kuma zai gaya masa gaskiya. To koda mutumin yayi kuskure, ko ya ijtihadi ba daidai ba, ko yayi ganganci, Allah ba zai kama mutumin da wannan ba. Don haka abinda ka riga kai bisa irin wannan fatawar a baya, ba a cewa kai laifi ka zo kai wani abu da zai biyo baya. Sannan abu na biyu, malamai sun yi magana akan wanda ya tsallake miƙati, cewa mutumin da ya tsallake miƙati ya ihrami, bayan miƙati in ya dawo ya sake ihraminsa, sannan ya je ci gaba da aikin hajjinsa, shi kenan, wannan ba wani abu a kansa. In bai dawo ba ya je aikin hajjin, haka zai yi fidiya. Wannan magana da yawa daga cikin malamai sun faɗi wannan, amma magana cewa zai yi fidiya, babu shakka, babu wani nasi karara da ya bayyana haka cewa zai yi fidiya. Na'am, ya ketare miƙati, ya ketare miƙati, bai kamata ya yi rami gabanin kafin abin nan bayan miƙati ba, wannan kuskure ne. Amma cewa ya yi fidiya, ya yi yanka, ya zubar da jini, wannan yana buƙatar wani dalili keɓantacce wanda kuma babu shi. Sai magana ce da aka samu ta Abdullahi dan Abbas da yake cewa duk wanda ya bi wani nusuki, to akwai yanka a kansa. To wannan ita ce wasu suka ɗauka ake ta faɗaɗa batun jini, yadda za ka gama alhaji, kafin ya gama hajjinsa an yi masa jina-jina, komai duk wani motsi a ce da jini wanda kuma gaskiya wannan jina nan da ake ta magana babu dalili akan su don haka in har yayi da ganganci ne to sai ita istighfari ne ma Allah ya fi masa ya dai kuskure kuma ya gurgurdan abinda ka bari na sunna ya gurgurdan abinda za a rage maka kuma na danka na aikin haji ba wai yana lalata aikin haji ne naka ba amma dai ba zai ka zama daidai da wanda shi yayi kawo wannan sunnar ba kai ka dan kauce mata to za a rage maka kuma gurgurdan wannan abinda kai na kuskure ko na saba wa sunna din
malamin ta da alaka da tambayar da ta haka amsa sai ce yaya mutum zai yi idan zai dau harami a cikin jirgi alhali yana sanye da tufafi kamar wando da kuma da sauransu
to daman shi ihrami abinda ake nufi da ihram akwai kayan ihram akwai ihram kayan ihram shine mutum ya fita daga cikin kayansa na gida da ya saba sawa masu fasalin wando da riga ya daura zani ya sa mai yafi ya cire hular da kansa ko rawaninsa wannan shine kayan ihramin shi kuma ihramin shine talbiyar da zai yi da aikin hajjin da ya niyya labbaik allahumma umra ko labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan wa hajjan idan kirani zai wannan shine ihram akwai libasul ihram akwai kuma ihram wasu na dauka in ka shiga kaya farare to kai ihrami a ka shiga kayan ihrami amma ba shine ihramin ba zaka daga airport kana iya sa kayanka na ihrami a cikin jirgi kuma kai ihrami wato kai niyya don haka ga mutumin da yake so yayi ihramin sa a cikin jirgi don gudun kada ya ketare miƙati bayan an yi tafiyar awa uku ko awa uku da rabi ko lokacin da idan su ma'aikata babin nan matuƙa jirgin za su yi bayani in an zo daidai miƙatin in har gurin da yake tabbatar za a yi bayanin ne in ba za a yi bayanin ba zai iya kaddara tafiyar awa uku da rabi to a lokacin sai yayi ihramin sa to mutumin da ya shiga kayansa zai iya sa kayansa na ihrami ya shiga jirgi ya zauna akan sifin sa yayin da aka yi tafiya awa uku da rabi shikenan sai yayi ihramin sai faɗa abin da ya niyya labbaik allahumma umratan idan tamattu'i zai yi zai je fara yi da umara sai yayi labbaik allahumma umratan in ifradi ne ce labbaik allahumma hajjan yana zauna akan kujerarsa shikenan idan da zamu kaddara cewa bai shiga da ihram bai da ihrami zamu kaddara cewa bai da ihrami a jikinsa bai ko bai tuno ba ko bai ankara ba ko bai sani ba ko watakila sai da ya shiga jirgin wani malami tashi yana bayani sai ya ga to ai gashi shi a cikin abin nan inda za ya samu yana da babbar rigar da zai daura daya ya faɗa shikenan zai iya haka in hakan ba za ta yi ba zai iya ihrami da cikin kayansa in ya sauka ya sa kayansa babu komai
malan yaya mutum zai yi idan zai dau harami ana mana amsa idan mutum ya fitar da zakka ta kuɗi sai ya haɗu da wasu masu buƙatar abinci sai ya siya musu abincin daga kuɗin menene hukuncin haka
to ba haka ya kamata yi ba idan har yana zama buƙata ne sun cancanci cin zakka ya dau kuɗin ya ba su mana me yasa zai siya musu in kuɗin su ne kuɗin mutum baka yi masa wani abu ta yi in ka bashi watakila ba irin wannan nau'in abincin zai siya ba ta yi in ka bashi kuɗin shi kuma zai je sai ko kai ka saya masa shinkafa shi kuma watakila yana son tuwo ne don ka gani ka sayi wani abin da ba ya dai karba saboda yana cikin bukata haka ita zakka baka juya mutum ita tunda shi ce akai ka bashi abinda zaka fitar da zakka din in kuɗi ne ka bashi kuɗin in kayan amfanin gona ne ka bashi in dabbobi ne ka bashi so kai abinda kawai zaka yi dauka ka kai wa wanda ya cancanta shine aikin ka amma baka sarrafa masa ita ba in kuɗi ne ka ce ba za ka saya masa mota ka bashi mota ko ka saya masa gida ka danka masa gida wannan ba aikin ka bane ka bashi kuɗin sa yayi abin da ya gada ma da kayan sa in ma ya ka bashi zuwa zai ya rabar wannan dun abin nan ganin damar sa ne saboda haka irin wannan yanayi ba haka ya kamata kai ba in kai haka bisa jahilci kenan babu wani abu amma ba haka ya kamata kai ba tunda har ka kula cewa suna cikin alfuqara ko almasakin da Allah ta'ala ya ce a ba su kirawo su ka ba su ka ce ga zakka su kuma sai su je su yi abin da suka ga dama su yi da wannan kuɗi nasu
Yahya Abu Qadir mun jibra yake cewa ya halatta duk abin da mutum ya aikata ya dinga jin cewa Allah ne ya sanya shi aikatawa
to idan abin da zai aikata na alkhairi ne inna alkhairi ne shi Allah ne ya sa shi mana tunda Allah ta'ala ya yi umarni da kyakkyawan abu wal amara rabbi bil qist duk wani abin da yake adalci ne duk wani abin da yake daidai ne Allah ya umarni da shi haka in abu mai kyau ne to sai ka ji cewa Allah ne ya umarci ka Allah ne ya saka amma in abu ne mummuna mutum ne ya je shagiya sai ce Allah ne ya ce shagiya ko yayi sata ya ce Allah ne ya sa ko yayi kisan kai ya ce Allah ne ya sa ya kisan kai ko yayi zina ya ce Allah wannan ya zama aikin mutanen jahiliya da Allah ta'ala yake cewa idza fa'alu fa'ishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun ce idan suka aikata alfasha wa idza fa'alu fahishatan idan suka aikata alfasha sai haka muka samu iyayenmu akai kuma Allah ne ma ya umarce mu Allah ne ya sa mu Allah ce ka ce musu Allah baya umarni da alfasha ya za ku kariya kuna jinginawa Allah qul amara rabbi bil qist abinda ubangiji ya umarni da shi adalci so ba yadda za ka yi aiki mara kyau kuma ka jinginawa Allah in kuma kana nufin kaddara in kana nufin kaddara ba da Allah ne ya kaddara na'am Allah ta'ala ya kad komai ya halicci kaddara cikin kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu ubangiji ta'ala ya halicce shi ne da kaddara haka mai kyau ne ko mara kyau ne amma ba a hujja da kaddara ba a hujja da kaddara shi yasa in kai aikin kwarai kake tunanin Allah ya baka lada ubangiji ta'ala ba zai ce ai ni na kaddara maka aikin ba aikin ka bane kai ma in akai haka zaka ce an zalunce ka to haka nan aiki mummuna shi ma ubangiji ta'ala ya baka wata dama liman sha'a minkum an yastaqim ya baka wata mashi'a gurgudan mashi'a da take karkashin tashi mashi'a in ka zabi kyakkyawan abu sai ubangiji ya hore maka kuma damar kai kyakkyawan abu in ka zabi mummuna sai ubangiji ya hore maka kai mummuna din man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu an-najdayn ubangiji ya baka wannan damar to a irin wannan yanayi mun yadda cewa komai da yake faruwa a cikin halittun Allah yana faruwa da kaddara kuma da mashi'ar sa sai dai mashi'ar sa akwai mashi'a diniya shar'iyya shine abin da Allah ta'ala ya umarni da shi ya shar'anta shi in mutum ya zai samu lada akwai mashi'a kauniya kadariya wanda ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara take wakana wannan ba a yi wa Allah ta'ala hujja da ita yadda ka san a mu'amalar ka ta mu ta kai dan adam da dan uwanka dan adam ba zai maka hujja da kaddara maka karba to wani ba zai zo wato ainihin ya tsinke ka da mari ba sannan ya ce kai hakuri kaddara ce ka yadda ko ya dauki kayan kai lalata a gaban ka in kai magana ya ce yaya ba kai imani da kaddara bane Allah ne ya sani ba za ka yi wannan ba to haka nan ubangiji ta'ala ba za ka yi masa hujja da kaddara ba saboda haka ana in kana nufin ayyuka na kwarai da kake yi ta ce Allah ne ya sa ni in yi to shikenan daman Allah shi ya ce ai aiki na kwarai in kuma mummuna ne to wannan ka fada aqida ta mushrikai in kuma kana nufin kaddara ta ubangiji ta'ala shi ya kaddara abubuwa to wannan da komai ubangiji shi yake kaddara shi sai dai ba a hujja da kaddara
masauro kada ku manta kuna tare da shirin Fatiyar Rahmani daga nan gidan Rahmani Radio Farinci al'umma tare da Dr. Sani Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo babban malami a tsangayar nazarin addinin Islam da ke jami'ar Bada ta Kano da wuce ya koda tambayoyin naku akan 0807528974 wato 0807528974 ko a adireshin yanar gizo na Fatiyar Rahma a yahoo.com da kuma Facebook na wato Fatiyar Rahma yanzu shirin zai dora hankala wannan Aisha daga Dakata take cewa menene hukuncin bikin birthday da ake a musulunci menene hukuncin sa
to a musulunci bukukuwa na nuna farin ciki da abin nan wanda za a yi da sunan Idi ko biki iri biyu ne kawai su ne Idi na babbar sallah wanda muke kira Idi babbar sallah Idi layya muna cewa babba saboda akwai ciyaci akwai nama akwai abin da amma dukkan su banya ne dukkan su suna kasancewa ne bayan faruwa wata wani rukuni daga cikin rukunin musulunci wannan yana faruwa saboda gama rukuni na aikin azumi wannan ya faru saboda rukuni na haji dukkan su rukunin musulunci in har ba za mu ce wani babba wani karami to na azumi ya kamata ya zama babba domin azumi yana gaba da haji shine sannan haji to amma dai saboda shi Bahaushe yana cin nama ya more abin nan sai ya ce ma wannan babba shi wacce karami amma dukkan su manya ne so waɗannan iduka ne guda biyu sai kuma ranar juma'a ita ma rana ce da ake kwalliya ta aje a sallar juma'a a gaggaisa da juna bayan ga wannan to duk wani biki sai dai na al'ada to ita kuma al'ada musulunci baya mata baya hana ta sai in ta ci karo da wata ka'ida ta wato cikin ka'idojin sa duk wata al'ada in za ta ci karo da wata ka'ida cikin ka'idojin to nan ne musulunci ke taka mata burki a al'ada ta ba zai asali ba al'ada ce musulmi ba ba al'ada ce ta musulmi ba al'ada ce ta wasu musulmi suka kwafa suka kwaikwaya to anan ne ake ita matsalar ta da a ce al'ada ce ta musulmi musulmi suna yin wannan to musulunci ba zai hana su ba amma kasancewar wasu ne waɗanda aka ce mu saba musu ma a cikin abubuwan mukammur kai koyon su a cikin abubuwan da suka kebanta da shi to sanan muka zo muku muna sai koyon su to anan mun shiga matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabba bi qawmin fa huwa minhum wanda duk ya kwaikwayi wasu mutane ya kokarin kama da su to shi ma zai zama cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da yana cewa khaliful yahudi wan nasara ku saba wa yahudu ku saba wa nasara abubuwa da dama sai annabi ya ce ba sa yin kaza ku kurgai ce ba sa barin gemun su ku ku bar gemun ku ba sa abin nan ba sa cewa amin a cikin sallar su ku ku ce amin ba sa abin nan ba sa sallah da takalman su ku ku yi sallah abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam khaliful yahud ba sa kaza ku ku yi kaza ba sa kaza ku ku yi kaza ashe kaga akwai buƙatar ya zama na baka kwaikwaye su ba akan wani abin da ta zama al'ada su ce to wannan harkar ba zai da waye do a tanan take samu matsala ba wai ana cewa ko kakka dan kai abin a ce to meye a ciki kawai dan tara abokai na abokan arziki a ciki a hure kendir ai to meye a ciki abin da yake ciki shine wannan tashabbuh din anan tana cin karo da wata aqida da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta nana ta ta amma a mas'aloli da dama har a cikin ibada ma har a cikin aikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi sallah ya zauna saboda rashin lafiya sahabbai suka tsaya kikan annabi ya ce kun kusa ku yi kama da waɗanda su abin da ku yi kama da Farisa da Rum shugabannin suna zama su suna tsaye kikan duk da cewa ibada ce tsayuwar su Allah suke nufi ba wani ba to amma dan dai kada ya zama an kwaikwaye su a wani abu annabi ya ce in yayi sallah zo na su ma su zauna to wannan shine matsala shi yasa wasu malamai da dama suka yi rubutu akan irin waɗannan ididdika wanda duk yana daga cikin alamar wata al'umma wacce take da ƙarfi na tattalin arziki da ƙarfin makami ta yi kokarin ta mallaki hatta kwakwalen mutane bayan ta mallake su ta fuskar siyasa ta mallake su ta fuskar tattalin arziki to zama har a aikidunsu har a tunaninsu ta zama na ita ce take kusan nata ne ake ganin daidai yanzu watakila da wasu al'umma ce wacce bata kai ta kawo ba take yabo ba lalle ne a kwaikwaye su ba saboda ana ganin su suna da ƙarfi suna da technology suna da kaza suna da kaza to duk abin da suka yi ko ma wanda ba shi da wani abin sha'awa a ido amma sai ga ana ta kokarin a ga an kwaikwaye su wanda duk yana nuna rauni ne na shi mai kwaikwayo din kamar yadda Ibn Khaldun yake cewa yana daga cikin dabi'a ta wanda aka fi ƙarfinsa wato wanda ya zama an rinjaye shi ya yi kokarin ya kwaikwayi wanda ya fi ƙarfinsa ya yi kokarin kwatanta irin abubuwansa
Hassan Gifu ke cewa malam shi ya halatta idan mutum yana sallah aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa salati
sallah abinda malamai suke cewa sallah abinda ake cewa sallah shine af'alun makhsusa bi hayatin makhsus fi awqatin makhsusa wani ayyuka ne keɓantattu a wasu lokuta keɓantattu da kuma yadda ake yin su da wata hay'a keɓantacciya wani ita ce sallah abinda aka ce ayi a sallah shi ake yi abinda ba a sa ka ayi a sallah ba koda a wajen sallah an yadda ayi shi ko ma shari'a ta kwadaitar ayi shi kamar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne da shari'a ta kwadaitar ta yi umarni da shi kuma yana daga cikin alamar girmamawa da son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka ambace shi ayi masa salati har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marowaci a cikin al'umma ta shine wanda za a ambace ni bai mun salati ba annabi sallallahu alaihi wasallam kwadaitar ayi masa salati a lokuta daban-daban a gurare daban-daban hatta ma a cikin tahiyyar mu wasu malamai suka wajabta yin salati a ƙarshen tahiyya kamar Shafi'iyya cewa ƙarshen tahiyya wajibi ne ma mutum sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to wannan duk yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna na falalar salati to amma ita sallah layin da kai kabbara harama to akwai wani abubuwa da su aka ce kai a sallah wasu abubuwan da ba a ce kai su a sallah ba ba daidai ne kai su a sallah ba, koda ko a wajen sallah ana yin su, koda a wajen sallah shari'a ta ce kai su, a sallah sai ba a yadda kai su ba. Kamar misali, a sallah a wajen sallah an ce mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah, wanda ya ji shi ya ce yarhamukallah, shi kuma ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wannan shari'a ta tsara wannan a wajen sallah, in ka ji atishawa ka gama kai hamdala, wanda ya ji kai maka addu'a kai ma kai masa. Wannan sunna ce, koyarwa ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ma ya zamana da zai ce alhamdulillah wajibi ne kai da ka ji shi ka ansa masa. To amma in a sallah ne mutum zai atishawa, ya halatta in ya atishawa yana cikin sallah, liman yana cikin karatun Fatiha, sai ya atishawa sai ce alhamdulillah, ko yana karatun sura, ko ya yi ruku, ko ya dago, kaga wannan ba malamin da ya yi da ai wannan. Ko kuma a ce da wani zai ji shi ya ce alhamdulillah, wani daga can ko ma musu ya rahamukallah, ba za a faɗi wannan ba, duk da cewa shari'a ta ce a faɗa, amma anan ba za a faɗa ba. Shi yasa hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, yayin da yazo daga ƙauye yazo ya shiga masallaci ana sallah, wani ya atishawa sai ya ce da shi yarhamukallah, sai sahabbai suka irin dan zungure shi da halala, sai yake cewa ya naga kuna ta halalata a cikin sallah, sai kawo magana. To bayan an gama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yake cewa wannan abu da kai bai dace a sallah ba, sallah abin da ake yi shine tasbihi da zikirin Allah da sauransu. Ya nuna masa ba a faɗi, duk da cewa gashi shi ya koyar sunna ce ayi, amma anan shira ba ta ce ayi wannan ba, haka ba za a yi ba. Yanzu misali a ruku'u, Allah Annabi ya ce ka karanta Qur'ani a ruku'u da sujjada, da wani zai zo na karanta Qur'ani da ruku'u da sujjada za a hana shi, bai isa kuma yayi hujja ya ce karatun Qur'ani ne ba kyau ba, ko mutum yayi yanzu ya ce in yayi sujjada zai karanta kul huwallahu sau uku a sujjada, ba malamin da zai halatta masa wannan. Duk da karatun Qur'ani ko mu ce kul huwallahu tana da falala, ce thuluthul Qur'an, ɗaya bisa uku ce ta Al-Qur'ani, ce to yana son duk sujjada ya ga yayi abin da yake kamar ya karanta Qur'ani da kai karanta abin nan kul huwallahu sau uku, ba wanda zai yarda da wannan, kuma ya saba koyarwa. Saboda a cikin wannan gurin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sujud, amma ruku' fa azimu fihi ar-rabb wa amma sujud fa aksiru min ad-du'a fa qaminu an yustajaba lakum. Addu'a a ruku'u ku girmama Allah a ciki, sujjada ku yawaita addu'a, shine abinda aka koyar. To haka ita sallah take, irin abinda aka yarda kai shi a cikin sallah shi zaka ci gaba da yi, ba za ka saba ba ka shigar da wani abu, ko da a wajen sallah an yarda ka yi shi, ko da a wajen sallah ibada ce, amma a lokacin in ba a yarda ka yi shi ba za ka shigo da shi ba. Saboda haka baya daga cikin koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba taba ji ba, ko a hadisi kwara daya an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sunansa ya shigo cikin sallah, sahabbai sun yi salati a irin wannan. Mutum yana zuciya wannan wani abu ne daban, abinda yake hadisun nafs wannan ba a lissafa shi daga cikin abin nan al'amal ayyuka wanda zaka faɗa a ranka, amma ka fito a karara wanda muke ji a wasu masallati da an ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, soyayya ce da kauna take sa haka. To amma a sani akwai kauna, akwai kuma bin umarni. Mutumin da zai kaunace ka to ya kamata ya bi umarninka, in yana kaunarka amma baya bin umarninka, kaunarka ga anan ba ta yi amfani ba. Amma in zai bi umarninka ko bai fito ya ce ina kaunarka ba, kai da kanka san cewa yana kaunarka.
Saukala wannan take cewa akwai wata falala da mace mai ƴaƴa ta fi wadda ba ta da ƴaƴa musulunci daga Zahra'u.
Babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin nan ɗin ƴaƴa, kuma da Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa na ƙwarai, ko ya mutu za su ci gaba da masa addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idan ɗayan ku ya rasu, idan ɗan adam ya rasu, aikin sa gaba ɗaya yana dakatawa, sai abubuwa guda uku: wata sadaka mai ɗorewa mai gudana, to kamar da bar wani waƙafi na rijiya ko na masallaci ko wani abu irin wannan, ko ilimin da ya yaɗa cikin al'umma ana amfana da shi, ko kuma yaro na ƙwarai, namiji ko mace, da zai riƙa yi masa addu'a. Kaga babu shakka wanda Allah ta'ala ya bashi ɗa ya yi masa kyakkyawar tarbiya, bayan ya bar duniya zai ci gaba da yi masa addu'a. Kaga wannan ba zai zama ɗaya da wanda Allah bai bashi wannan ba, so ta wannan fuskar za mu iya cewa wanda Allah ta'ala ya bashi ya'ya na kwarai ya mutu kuma suka ci gaba da addu'a ya fi wanda Allah ta'ala ya zama ya sa shi bakarara ne ba haihuwa bai samu wanda zai zama sa wannan ba amma ta fuskar kawai saboda ita wannan ta sha wahalar haihuwa wannan kuma ta sha wahalar haihuwa wannan ba shine abin mizani ba ba shine ma'auni ba tarbiyyar da za a ba yaran da kuma abin da yaran za su yi wa iyayensu bayan sun mutu na su yi musu addu'a wannan shine ta nan fifikon yake kasancewa
Allah sai wannan yake cewa jini yana zo mun farkon wato jini yana zo mun farko ruwan kasa daga nan sai ya koma ja bayan kwanaki biyar sai ya koma ruwan kasa sai kuma ya zama yelo sai ruwan madara sannan kuma ya zama farin ruwa har kwanaki takwas shin da Allah mallan yaya zan yi wajen kirga kwanakin jinin daga Fatima
to ya danganta idan ta san kwanakinta akwai mace da zama ta san watakila kafin ta fara samun wannan matsalar ta san iya kwanakin da take tana yin kwana uku ko hudu to da zarar waɗannan kwanakin suka wuce kwanakin jininta sai kuma wani ruwa wanda ba shi ne jinin ba ya ci gaba da zuwa mata ta san cewa kwanaki wannan ruwa da jinin da yake zuwa ba al'ada ba ce akwai idan kuma ta san cewa kwana takwas take yi misali al'adar ta dama so sai wani lokaci kuma ruwan ya rika caccanzawa amma cikin dai wannan kwanakin cikin kwanakin al'adarta to za ta dauka a matsayin al'adarta ne inda a cikin kwanakin al'adarta ne amma in wajen kwanakin al'adarta ne ma'ana bayan al'adarta dauke sannan wani ruwa ya zo wanda ba irin jinin haila ba to tabbas wannan baya daga cikin jinin haila idan ba ta da kwanaki ba ta san kwanakinta ba saboda mun farawa ce ko ta manta ko wani abu irin wannan ta irin wannan za ta yi amfani da ta mi da bambance jininta ne idan har ta gane cewa ga kalar jininta kamar da annabi ke cewa inna damal haid damun aswad yu'raf idan har ta san shi ta san irin warin ko abin nan hamamin da yake yi to da yanda ya zo ta gan shi da kalar jininsa yadda ya saba dauka a matsayin haila ne in ya wuce ya zama na ya zo da wani da wata kala daban ta san cewa wannan ba jini ba ne jinin al'ada ba ce sai ta yi wanka abin nan saboda haka ya danganta da kwanakin da ta gari har kwanakinta ne kwanakinta hudu ne ko biyar suka gama sannan wani jini wanda ba irin wanda ta saba gani bai rika zuwa to wannan wani jini ne na larura za ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta in kuma a cikin kwanakin haidanta ne su wannan kalar jinin yake zuwa amma kwanakin haidanta ba su kare ba to za ta dauka daga cikin jinin haidanta ne
to masauro a nan muka kawo ƙarshen shirin na kuti rahama na wannan lokaci a madadin hukumar rahama rediyo farinci al'umma mai shirye shirye a kan mita 97.3 zangon FM da kuma shehin malami shaddatur muhammad sani umari jiya lemo babban malami a zangiyar nazarin addinin islam da ke jami'ar bahar ta kano muna ƙara tuna masu sauraro hanyoyin da ake bi wajen aiko da tambayoyi a cikin wannan shiri wato akwai lambar waya 0805729984 wato 0805729984 ko kuma ta adireshin mu na yanar gizo a fatoyinrahama@yahoo.com akwai kuma hanyar nan ta dandalin zumunta na Facebook wato fatoyinrahama muna ƙara tunatar da mai sauraro cewa idan za a rubuto tambaya a tabbata rubuta tambaya ne ma'ana sannan kuma a ƙarshen tambaya a rubuta sunan wanda ya rubuto da wannan tambaya a madadin hukumar rahama rediyo farincin al'umma da kuma malam da yake kokari koyaushe wajen amsa fatoyin naku da Shehu Bala Kabara wanda ya saba gabatar da wannan shiri Bashir Idris Ngwagwa ne ya tattara sauti har yanzu zuwa gare ku ni da na gabatar a wannan lokaci na fi iya hana ke cewa mu kasance da ku lokaci na gaba cikin sabon shirin fatoyin rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ishin biyo ne ko
ya dadi sai ka ce tsohon dan jarida ne sai ka ce